الرحمن الرجيم من همزه ونفه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم جمعة 26 غوتن رمضان إجر رمضان الله صلى الله عليه وسلم شكرا دبولة لليه 30 بكوي insha Allah ta'ala zamu ci gaba da karatu kamar yadda aka saba a cikin suratul anfal muna karatu a cikin alqur'ani mai girma suratul anfal mun tsaya aya ta 28 ko aya ta 29 a har aya ta 30 ma mun tsaya aya ta 30 insha Allah ta'ala zamu tashi aya ta 31 a cikin suratul anfal kafin karantawa kamar yadda aka saba ga tambayoyi tambayar da aka karanta jiya wadda makanikai suka ce su suka turo sura abinda suka bayyana a cikin takarda shine yadda muka fahimta jiya amma sai dai jama'a suna ganin sabanin haka don haka tambayar jama'a daban tambayar makanikai daban yawa wannan tatta makanikai ita muka ansa jiya in yanda aka rubuta a takardar ce kam don an bada kyauta wannan ya zama kyauta amma yadda jama'a su kuma suke daukan yanda suka saba mu'amala da wasu makanikai kowa da makanikin sa mu dai ba mu sani ba saboda haka wanda suka saba mu'amala su suna ga kaman wai in abu naira 1000 ake sayar da shi sai makaniki ya dau mutum mai irin wannan halin sai ya je sai ya sayar naira 1200 ashe 200 da aka kara na wannan makaniki ne ina ga haka su mutane suka dauka yawa to amma yadda makanikan kam suka turo su haka suka abun nan ba mutane kuma sun yi wa makanikai wata fassara suka abun nan to wallahi ta'ala alam tunda ku ba ku turo takardar ku ba ta makanikai kuma mun ba da ansa akan ta haka har wanda tijo ma yanzu a ngomu yace ya ji karatun da aka yi jiya a radio to in sani cewa tambayar da ake nufi nan shi ma sai bayani irin yanda mutane suka yi bayani to wallahi alam tambaya ta gaba bayan an yi sallama aka ce Allah an yi addu'an alkhairi yace tambayar sa ita ce don Allah menene hukuncin kudin da muke tarawa kudin da suke tarawa a makaranta su ba wa malamai sai su taimake su a dakin jarrabawa waye anneko suna tara kudi ne su ba wa malamai malaman su taimake su a dakin jarrabawa waye ko neko kamar yadda ya rubuto kuma duk ran da basu basu ba ba sa kawo masa ansa kuma malaman makarantan ko malaman makarantan nasu ne ba na wani guri ba wannan kudi ya zama cin hanci kenan an ba da shi ne don a kawo ansa waye ko ne ko wannan bai halatta ba yawa an ci amana saboda haka wannan kudi bai halatta ba kuma an koyawa dalibai tun suna wannan matakin cewa su fara shirya cin hanci a rayuwa kenan saboda Allah ya kiyaye wannan abubuwa da yawa yawanci a rayuwarmu yanzu ya zama ruwan dare a gurare da yawa ana bukatun dai mutane a ji tsoron Allah a rinka komawa ga Allah ana gyarawa wallahu alam wannan kuma a tambaya da yayi bayan yayi sallama da addu'a yace tambayar sa ita ce yana son malama ya masa bayani matsayin sallar mamun da liman ya taso daga sujjada wato sujjadar ƙarshe har yayi tahiyya yayi sallama mamun bai har yayi tahiyya yayi sallama mamun bai daga ba sai daga baya ya dago yayi sallama wannan ina jin an amsa ta okay ba nan bane amma an sai wannan tambayan cewa bai dace ba bai halatta ba saba sunnar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam mutun ya zauna yana sujjade alhali liman ya daga dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza kabbara fakabiru yayi amfani da fa'u taqib daga zaran liman ya yi kawai sai mutun yayi bai halatta mutum ya jinkirta yana wani abu nasa alhali shi mai koyi bane da liman inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bi an sanya liman ne don ai koyi da shi don haka wannan bai dace ba bai halatta mutum ya haka ba don ya zama sabanin sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam wannan kuma bayan ya abuna wallahu alam ana kuma yace tambayarsa ita ce a ina hukuncin hadiye yawo ko tara yawo a hadiye alhali ana azumi in tarawa a hadiye ne fuqaha sun tafi kan cewa makaruhi ne wasu sun tafi kan cewa yana iya karya azumi inda mutum ya tara shi ya hadiye kuma a madadin a matsayin zai iya kara masa wani abu a ganin sa ma'ana zai iya kara zai ji dadin wannan hadiye wanda yayi suna ganin cewa azumin ya kare malamai kuma musamman yawancin malaman malikiya suna ganin cewa makaruhi ne don haka bai dace ba a ce mutum yana abuna hadewa sannan nan kuma yace tambayarsa ta gaba ita ce malam ya halatta a faɗi sunan jariri a lokacin da aka haife shi ko kuma sai bayan kwana uku an yi masa ko mata huduba sannan a faɗa abuna mutum zai iya ambata sunan yayatawa wasu malamai su ma fuqaha sun tafi kan cewa an fi so sai ranan bakwai amma dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci Abdullah daga ran da aka kawo masa bayan Rumai Sa'u ta haife shi ana sai kawo shi radiyallahu ta'ala anhu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambace shi kuma ya bayyana sunan take wallahu ta'ala alam don haka nassin hadisi yana nuna babu laifi wannan kuma ce shi ma'aikaci ne bayan yayi sallama sannan kuma akwai sana'a ta hannu da ya iya to wani lokaci yana samun aiki na sana'a sai ya zama ya shiga lokacin aikin gwamnatin wato yana shiga lokacin aikin da yake yi amma da izinin magabatansa da suke wurin sannan mafi yawan aikin sana'a kashi 80 cikin 85 yace kashi 80 zuwa 85 kai cikin 100 yana yin aikin ne a ƙarshen sati kwanakin da ba aiki da kuma bayan an tashi daga aiki yawanci yake yi bayan an gama aikin a biya shi to in an biya shi sai kan ware wani kuɗi ko wani kaso na kuɗin sai ya saya wa ma'aikatarsa wani abu da ba ta da shi kamar man fetur a sa a generator da sauransu kuma ya kasance baya bada kuɗin ga manyan wajen saboda rabawa za su yi a tsakaninsu kuma ma'aikatan ba za ta amfana da shi ba shin malam yin haka ya halatta ko a abin da ya halatta shine kawai ka je aiki lokacin aiki idan kai aiki ka gama ka ci kuɗin ka daidai yadda ya dace a ranakun da aka baka biyan albashi amma mutum ya zo ran da wani abu ya taso ya ki zuwa kai kace fa manyan in ka basu kuɗin da kake bayarwa wanda kake ga kaman a madadin aiki ne ya aka yi kiyasi aka san aikin da zaka yi iya kuɗin da ka bayar ne sannan kace in an ka basu cinyewa za su yi kuma kace su ne da izinin su kake wannan aiki ashe dukan ku abun naku ba tabbatacce bane saboda haka ya kamata kawai ka je aiki kai aiki in kuma zaka yi sana'an hannu ka aje wannan aikin sai ka aje wannan aikin gwamnati din wani ya zo yayi wanda zai aiki cikakke kai kuma ka ci gaba da sana'an hannu in kuma zaka yi aikin gwamnati kai in ba lokacin aiki ba sai kai aikin sana'arka wannan shine yafi maka dadi wajen cin halal wallahu ta'ala alam wannan kuma yayi sallama yace shi direban babban trailer ne okay wannan tambayar da aka tsallake ta jiya kuma har yanzu ma dai an saki tsallake ta nan yace assalamu alaikum warahmatullahi tambaya ta gaba yace da fatan malam yana lafiya bayan yayi haka yace sallama abunan mutun ne sana'ar sa loading kaya a mota da kuma saukewa ya halarta ya sauke mushen nama a ko loda mushen nama kamar na jaki doki ko fatan su abunan loda mushen nama ko sauke mushen nama a matsayin me idan a matsayin wa'inda za su ci ne yake sauke ko yake lodawa a zai kame cewa wata awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ithmi wal udwan wannan bai kamata yayi amfani yayi wannan aikin ba. Amma in kaman tsaftace gari akai ko tsaftace guri shi mai aikin tsaftacewa ne, to sai uzuri ya sa aikin sa ya kawo matsayin da su ne suka tsaftace suka tara mushe suka dora a mota ko suka sauke a mota, wannan babu laifin cikin haka, sana'ansa ne wallahi ta'ala a'lam. Wannan kuma bayan yayi sallama da fatan alkhairi yace yakan yi sallah a gidansa ko ya fito da tabarma kofar gida yayi sallah da sauran wasu jama'a, kamar misali wasu jama'a haka makwabta, sai makwabcinsa yace masa babu sallah ga makwabcin masallaci shin ya gaya mini gaskiya, kuma akwai nassi da ke nuni ga haka? Eh, kwarai kuwa akwai nassi, kuma sallah ya gaya maka gaskiya, saboda haka ba ka da sallah sai a masallaci, kai makwabcin masallaci ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Umm Maktum ko kuma ɗaya daga cikin sahabbai ya zo makaho ne yace ya rasulullah gidana yana nesa da masallaci, sannan kuma wani sa'i akan yi ruwa a yi duhu ga hadiri ga caɓi, ya halatta gare ni in yi sallah a gida? Ina ji ana kiran sallah, ya halatta in zauna a gida in yi sallah? Annabi sallallahu alaihi wasallam yace gaskiya kana da uzuri tunda baka gani. Ya halatta, har ya juya ta yace aje a kira shi, maza aka kira shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa kana jin kiran sallah? In an kira yace eh ina ji, yace to wajibi ne ka tawo masallaci. Ka ga wannan mai ma uzuri wanda baya gani kenan, balle kai ka zo da taburma ka shimfuda da kowa zai shimfuda taburma kofar gidansa, ai da an daina sallah masallaci, saboda haka zuwa masallaci wajibi ne. Nassin hadisi ya tabbatar da wannan wallahu a'lam, kuma makaucinka ya gaya maka gaskiya, muna fatan Allah ya sa a gyara. Wannan ko bayan yayi sallama yace me mutane ya lura, mutum ne ya lura da matarsa jinin ta baya zuwa sai bayan wata biyar, wata rana ma har wata bakwai, hakan ya faru wajen sau uku, an ba ta shawaran zuwa asibiti taki, malam jinin haila yakan kai hakan ne? Allah ya saka da alkhairi. An ba ta shawara ta je asibiti, ya kamata ka dauke ta ko a goye ne ya ga kai ta asibiti, saboda ai kai ne mijinta, sai kai kokari kawai ka kai ta asibiti. Yau in kuma ba haka sai ka san yadda zaka yi ka duba lafiyanta, tunda ba za ka iya duba lafiyanta ba sai asibiti sai likitoci sai a je a duba. Amma kuma a musulunce wani sai akan samu matsalan da hakan yake iya faruwa, shi yasa zaka ga wata matar iddanta yakan kai shekara guda bata gama idda ba, wata takan kai shekara bakwai ma bata gama idda ba, wata takan kai shekara 11 ma, dukan ka duba littafin fiqh zaka gani. Saboda me? Wani abu da yake kwantawa a cikin mahaifa, shin yana motsi ko baya motsi, ya zama halitta ko bai zama halitta ba? Duk da cewa yawanci lokacin da malamai suka yi wannan bayanai ba a scanning da sauransu, nan da nan a gabun da yake cikin ciki a fede a cire saurewa in na fedewan ne, to amma a yanzu hakan ne idan ya iya faruwa da ita har wata bakwai ko wata biyar ya kamata a je a duba. Yanzu zamani ne mai sauki, za a yi scanning a ga meye a cikin mahaifarta a gane cikin sauki da ikon Allah, don haka sai a kai ta a duba. Amma haka yana iya faruwa ga mace idan ana tsammanin kwanciyar ciki ko kuma kwanciyar jini ko wani abu makamancin haka, ya dau lokaci, lokacin bayan ya dau lokacin ma dan jinin da za ta yi sai zama ba wani jini mai yawa ba, kuma duk kwanakin tsarkin nan da ta yi ba ta yi jini ba, kwanakin da za ta yi ta yin ibada tana azumi tana sallah tana komai, amma sha'anin ta ya fita daban wajen mu'amalantan ta, ko misali wajen idda in saki ko kuma sanin lafiyanta, doka sai akai ta asibiti a duba wannan shi cancanta wallahi ta'ala alam. Amma haka yana iya faruwa in uzuri ya faru, don haka ba haka kawai yake faruwa ba sai da dalili. Yanzu kuma dalilin shine a gano shi a asibiti insha Allah ta'ala, muna fata Allah ya samu dace, lokaci ya cika insha Allah ta'ala zamu tsaya da tambayoyi anan, muna ga tunda insha Allah ta'ala gobe za a rufe akwai tambayoyi da yawa za ta tattaro su, ina ga a karanta iya yadda ya sauka a gobe din insha Allah kafin a fara karatu, in har lokaci ya saura na iya fara karatu to sai abun nan wallahi ta'ala alam, muna fatan Allah ya samu dace. Za mu ci gaba da karatu insha Allah cikin suratul an'am, cikin suratul anfal aya ta 31, muna fatan Allah ya samu dace.
Na'am. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ.
Allah subhanahu wa ta'ala ce wa idha tutla alaihim ayatuna, duk lokacin da aka karanta musu ayoyin mu Quraishawa kafirai, qalu sai su rinka cewa qad sami'na, mun ji abin da kake fada, ai launa sha'u da mun ga dama, la qulna mithla hadha, dan uwa mun fadi irin wannan abin da kake fadan nan yadda muka kware da fusaha, in ma mun ga dama da mun fadi irin sa. Al-Hafiz Ibn Kathir yace wannan magana ta su ƙarya ce, tuka da walwala ce, domin ai Allah ya musu tahaddi, an yi musu tahaddi aka ce am yaqulu naftara qul fa'tu bi ashri suwari mithlihi muftarayatin wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin. Ku zo da sura 10 mana, in dai da gaske kuke za ku iya fusaha wannan magana daga gurin wani Allah ne ba Allah ba, to ai kuna da fusaha, ku kawo misalin sura 10 suka kasa. Allah subhanahu wa ta'ala ya saki musu tahaddi kasa da wannan, am yaqulu naftara qul fa'tu bi suratin mithlihi wad'u man istata'tu min dunillahi in kuntum sadiqin. Nan ma basu iya kawo sura guda ba, sura ɗaya ma su kawo mai aya uku kawai, irin suratul kautsar, mafi gajartan ayoyi na sura a alqur'ani, ay mafi gajartan sura a alqur'ani ita ce wadda ta dau aya uku, to su kawo sura mai misalin aya uku sun kasa. Allah subhanahu wataala ya faɗa musu cewa fa duk wani maganan kawo wani abu mai kama da alqur'ani ba za su iya ba. Allah ce qul la injtama'atil insu wal jinni ala an ya'tu bi mithli hadha alqur'an la ya'tuna bi mithlihi walau kana ba'dhum li ba'din zahira. Kaga ya musu ko aljanu da mutane za su taru a guri guda da nufin cewa za su kawo wani abu mai kaman wannan alqur'ani, Allah ce ba sai su zo da shi ba, ko da sashin su zai ringa taimakon sashi, wannan ya kawo rabi, wannan ya kawo kadan, a hada a tara, ba za su iya kawo ko da aya ɗaya ba. Sai sa Allah subhanahu wataala ya musu tahaddi na ƙarshe, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Allah ce fa in lam taf'alu wa lan taf'alu, in dai ba ku iya kawo misalin sura ɗaya ba na alqur'ani to haraba da kun ba za ku iya ba. Doka cewa da suka yi launa sha'u la qulna mithla hadha, wannan ƙarya ne, Quraishawa sun faɗi wannan magana, malamai suka ce wannan ƙarya ne, domin inda da gaske suke yi za su iya faɗan wannan misalin alqur'ani din, to su kawo misalin sa mana, da lokacin da Allah ya ce su kawo misalin sura ɗaya ma. Al-Hafiz Ibn Kathir ya ce wasu malamai kuma sun ce wanda ya faɗi wannan magana shine An-Nadr Ibn al-Harith la'anahullah, inji Al-Hafiz Ibn Kathir da ya ce la'anahullah, shi ma an kashe shi a yakin Badar, wato shi ne shi wannan An-Nadr Ibn al-Harith ya kasance ya shiga kasashen Farisawa da Rumawa, ya san ilimin tarihi a gurinsu da labarbaru, ya san labarbaru da tarihi da sauransu, ya san labarbarun sarakuna irin su Rustum da makamantansu. To sai kasance in Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya zauna a guri ya karanta wa mutane alqur'ani da kissoshin magabata annabawa da suka gabata da bayani akan tauhidi, in Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi musu bayani yana tashi, sai wannan An-Nadr Ibn al-Harith ya zo ya zauna a guri, sai ringa kawo musu kissosin labaran daulolin mal abunan muluk, wato sarakuna, ya ringa musu bayani da tatsuniyoyi wani labaran tarihin wasu mutane wanda ƙarya da gaskiya. In ya gama sai ya ce musu waye a cikin mu yafi ba ku labari na ban mamaki, ni ko Muhammad da ya tashi dazu. To wannan abun nasa ya kai makura wajen ta'annuti ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shi yasa ya fada cikin waɗanda aka kama su prisonerin yaki a ranar yakin Badar, amma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a zo a sare kansa a gaban jama'a, saboda yayi wa musulunci ta'addanci ta hanyar fadin abun da bai dace ba. To irin wannan su aka kashe a yakin Badar, don haka shine Allah subhanahu wataala yace wannan dalilin sa, fadin sa ne, Al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala yake cewa dalilin irin maganar sa ne ya zama Allah ya saukar da wannan ayatin wa idza tutla alaihim ayatuna in an karanta musu ayoyin mu wadanda suke ayoyi na gaskiya wanda Allah ya saukar qalu sai su rinka cewa qad sami'na lalle mun ji law na sha'u la qulna mithla hadha mun ma da mun ga dama zamu iya fadin irin wannan in hadha illa asatirul awwalin sai suna cewa wannan ba komai bane wai alqur'ani a fadar su illa asatirul awwalin fa ce tatsuniyoyin mutanen farko don haka suna ga yawa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya karanta alqur'ani irin wadannan maganganu wannan maganganu sun yi muni a ce an ga yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ido da ido don haka wannan kafirci ya kai kafirci ta'annutin ya kai makula don haka Allah subhanahu wataala yake fadin ƙaryata su na'am
وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَا كَانَ ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون
الله سبحانه وتعالى وإذ قالوا اللهم كتنا لوكتن دسكي تيوى اللهم يا الله إن كان هذا هو الحق من عندك in dai wannan alqur'ani shine gaskiya daga gurinka kai ka saukar da shi fa amtir alaina hijaratan minas sama'i to zubo mana imana ruwan duwar watsi na wuta daga sama awi itina bi azabin alim ko kuma in dai alqur'ani nan gaskiya ne daga gurinka to zo mana da azaba mai radadin ta same mu alhafiz ibnu kathir rahimahullahu ta'ala yace wannan shine kafirci bisa kafirci da batan basira na kafirai yace maimakon su ce in kana hadha huwa alhaq min indika to shiryar da mu mu bi shi amma sai suka ce in dai gaskiya ne wannan alqur'ani daga gurinka yake to sai suka ce sai suka yi kansu mummunan addu'a fa amtir alaina hijaratan minas sama ba buƙatar mutum ya yi wa kansa mummunan addu'a duk abin da zaka yi kai wa kanka fatan alheri haka kar kai wa dukiyarka mummunan addu'a sai dai kai mata fatan alheri haka kar kai wa ƴaƴanka ko zuriyanka mummunan addu'a sai dai fatan alheri haka nassin annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana la tad'u ala anfusikum wala ala amwalikum wala ala auladikum kar ku yi addu'a mummuna akan kanku kar ku yi addu'a mummuna akan dukiyoyinku kar ku yi mummunan addu'a akan ƴaƴanku duka wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana yace za ku iya dacewa da lokacin karban addu'a kun faɗi mummunan addu'a akan ƴaƴa ko dukiya ko kan kanku sai ku dace mala'iku su karbi addu'a din akai Allah ya karba su dau addu'a su kai Allah ya karba to wannan hatsari ne kar kar ku yi mummunan magana akan ƴaƴanku kar ku yi mummunan magana akan dukiyoyinku haka nan akan ƴaƴan ko akan kanku akan wato kawunan to wannan sun yi wa kansu mummunan addu'a maimakon su yi fatan in dai alqur'ani gaskiya ne daga gurin Allah yake Allah ya shiryar da su sai suka zabi a Allah ya azabtar da su ko Allah ya musu ruwan duwar watsi daga sama kaga wannan mummunan addu'a suka yi wa kansu Allah subhanahu wataala ya ce wa ma kana Allahu liyu'adhibahum wa anta fihi ha Allah ba zai azabtar da su ba alhali kana cikin su ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun Allah kuma ba zai azabtar da su ba bai zama mai azabtar da su ba alhali suna istighfari malamai suka ce alhafiz ibnu kathir rahimahullahu ta'ala yace dalilin saukan wannan aya shine abunda wato mushrikai suke yi lokacin tawafi da dakin Allah in sun zo suna tawafi suna ce labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak in sun faɗi wannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce qad qad ya kamata ku tsaya haka ku tsaya haka labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak wannan yayi daidai amsa kiranka ya Allah amsa kiranka ya Allah babu abokin tarayya gare ka mun amsa kiranka babu abokin tarayya gare ka da ya kamata mutum ya tsaya a iyana amma sai su rinka cewa illa sharikun huwa laka malaktahu abuna sai wani abokin tarayya gare ka wanda kai malaktahu wa ma malaka ka mallake shi da abun da ya mallaka, wa sai suka yi tarayya da Allah cikin wato talbiya da suke yi, maimakon su tabbata akan kadaita Allah ba tare da hada shi da wani abu ba, a sai kuma su tarayya da Allah cikin talbiya. Alhali suna kewaye dakin Allah, sun zo ziyaran dakin Allah, maimakon ya zama domin Allah sai zama suna kari na shirka saboda gumaka da suke bautawa da sauran ababen da suke bautawa kuma bayan Allah. Amma ko bayan sun bada wannan sai su ce gufuranaka rabbana, to shine sai Allah ya ce wannan abun da suke faɗa na shirka ido da ido a gindin dakin Allah, to sun tantanci Allah ya azabtar da su. Amma kasancewan Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin su, yana raye a Makka tare da su, to wama kana Allahu li yu'adhibahum wa anta fihi, Allah subhanahu wa ta'ala bai kasance zai azabtar da su ba alhali kana cikin su. Sannan bayan sun yi wannan shirkan sun faɗi kalmar illa sharikun huwa laka malaktahu wa ma malaka, sai kuma sukan ce gufuranaka ya Allah gafarta mana, to neman gafara da suka yi bayan sun yi shirka shine sai Allah ya ce wa ma kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfiru. Wannan sai malamai suka ce al'umma tana da security guda biyu, tana da aman guda biyu. Aman na farko da take da shi abin da yake ba su kariya wajen karo da azabar Allah ko halakarwan Allah shine samuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin su. Lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kaure koma Madina, kuma indai suna istighfari to Allah subhanahu wataala yana iya dauke halakarwa a kansu. Ko kuma lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya babu shi, ya tabaqa al istighfar. Don haka dama wujudu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, samuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin al'umma yana sa Allah ba zai halakar da al'umman da azabtar da ita ba. Bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma ga Allah, to indai mutane suna istighfari, ko da sashin mutane ne suke istighfari, to wannan yana iya sa a samu sauki, ba za a samu halakarwa daga Allah ba. Shi yasa watakila Allah subhanahu wataala muna miyagun sako da ake yi, amma Allah subhanahu wataala yana kare mutane ana nan ana rayuwa. Saboda me? Akwai masu istighfari, ko suna nan suna istighfari, suna neman gafara, suna neman tsari daga azabar Allah, ko suna neman Allah ya yafe musu. Don haka shine malamai suka ce wa ma kana Allahu li yu'adhibahum wa anta fihim, abunda take nufi kenan, Allah bai kasance zai azabtar da su ba matikar alhali kana cikin su. Wa ma kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun, sana Allah bai kasance mai azabtar da su ba alhali suna istighfari. Na'am.
Wa ma lahum an la yu'adhibahum wa hum yasud
Allah subhanahu wa ta'ala ce wa ma lahum alla yu'adhibahumullah, me zai hana, me ya hana su a ce Allah ya azabtar da su? Duk abin da Allah ya musu na azaba mana ya dace. Wa ma lahum alla yu'adhibahumullah, da Allah ya ce wa ma kana Allahu li yu'adhibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun, mana sun cancanci azaba. Wa ma lahum alla yu'adhibahumullah, menene zai hana Allah ya azabtar da su? Wa hum yasudduna 'anil masjidil harami, alhali suna tsare mutane daga masallaci mai alhurma. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da kansa amma suka tsare shi. Humul ladina kafaru wa saddukum 'anil masjidil harami wal hadiya ma'kufan an yabluga mahilla. Annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya zo, zai shiga zuwa masjidil haram yayi tawafi, ina suka ce a ba zai je ba. Sai dai aka yi sulhul hudaybiya, wanda aka ce sai dai ya koma sai wata shekara. Kuma sannan suka warware alƙawuran duk da aka yi a wannan lokacin sulhu ne, bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yadda ya koma. To waɗanda suka hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shiga masallaci mai alhurma, alhali shi wanda yake da wannan masallacin, wanda yake da wannan ɗakin Kaaba, wanda yake Allah subhanahu wa ta'ala mai wannan ɗakin Kaaba ɗin, shi ya aiko Annabi sallallahu alaihi wasallam, shi ya aiko shi, amma kuma sai gashi suna faɗin wato maganganu a kansa. Na yi abuna in je da in dawo wajen magana, ina so in ce ubangijin ɗakin Allah, to kuma wannan magana ɗin wasu mutane sun yi ta cewa wai me yasa ake cewa ubangiji, to masu ko karanta Hausa nan ko kuma da suka san yaren Hausa din sosai ya kamata muna so a samu mana cikakken bayani za a iya cewa Allah Ubangiji ko kuma a'a wannan gaskiya har yanzu ba abun nan ba yawanci abu ne kamar irin su wasu malamai daga cikin malamai a Kano za ga sun yi magana cewa ba za a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'aikin Allah ba sai dai a ce wanda Allah ya aiko shi sannan za a ce Ubangiji wa Allah subhanahu wataala ko ba za a ce wato shi yasa yawanci ko na faɗa wani sai in rinka jin ban abun nan ba amma dai ni a fahimta ta ga Hausa ni ban fahimci za a ce masa ko ba za a ce masa ba to amma na'am ba matsala za a iya faɗa okay Hausa sun ce ba matsala a to alhamdulillah to tun da sun na so in ce Ubangijin Ka'aba na kaza ba ina dawa to alhamdulillah saboda haka in za a iya faɗa shi kenan an mun huta don haka Allah subhanahu wataala Ubangijin ɗakin Ka'aba din shine ya aiko Annabi sallallahu alaihi wasallam amma kuma suka hana shi zuwa ɗakin Ka'aba din yaje ya dawafi me zai hana Allah ya azabtar da su alhali sun hana Annabi sallallahu alaihi wasallam alhali Allah shine Ubangijin ɗakin Ka'aba kuma shi ya aiko Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wataala ya ce qul qitalun fihi kabir wa saddun an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil harami huwa akbaru indallah wato ka gaya musu yaki a wata mai alhurma ko a gari mai alhurma wannan Allah ya hana amma fa su sani kafircewa Allah da hana mutane zuwa masallaci mai alhurma wannan yafi girma a gurin Allah yafi girman zunubi to ashe tsare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga zuwa ɗakin Allah ba karamin zunubi bane don haka duk wanda yayi wannan Allah subhanahu wataala in ya azabtar da shi ba komai bane ya cancanta azabtar da shi Allah subhanahu wataala ya ce wa ma kanu awliya'ahu ko ba su kasance masoya majibinta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ko ba su kasance masu tsananin soyayya ga shi ɗakin Ka'aba ba sun hana wani ya je shi wanda zai je bautawa Allah zai bautawa Ubangijin ɗakin Allah din yadda ya dace kuma sun hana shi zuwa su ko ba wai son ɗakin Allah suke irin yadda Allah yake so ba ko kuma ba wai son manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam suke yi irin yadda ya dace ba shine Allah ya ce wannan sun cancanci azabtar da su in awliya'uhu illa almuttaqun ba kowa ne majibintan manzo sallallahu alaihi wasallam ba illa almuttaquna ko kuma masu tsananin so ga manzo sallallahu alaihi wasallam ba illa almuttaquna sai masu tsoron Allah ko kuma wannan hudin yana koma ga damiri zuwa ga Ka'aba ba kowa ne mai tsananin so ga Ka'aba din ba illa almuttaquna sai masu tsoron Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa sune muttaqun su suka fi cancanta a bar su je ɗakin Ka'aba su yi dawafi me yasa za a hana su wasu malamai suka ce damirin yana komawa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ne saboda an tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam su waye masu son sa tsananin son sa Al-Hafiz Ibn Kathir ya ambata sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai awliya'i humul muttaqun ba ku ji ba Allah ya ce in awliya'uhu illa almuttaqun to wannan sai zama damiri zai iya komawa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce walakinna aktharuhum la ya'lamu da mafi yawa daga cikin mutane musamman kafirai da waɗanda suke da wani abu a ransu game da alqur'ani ko manzo sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya ba sa sanin menene gaskiya balle su bita Allah kiyaye mu na'am
wa ma kana salatuhum 'inda al-bayti illa muka'an wa tasbiya fadukul 'adaba bima
Allah subhanahu wataala ce wa ma kana salatuhum indal bait illa muka'an wa tasdiya ibadar da suke yi su mushrikai in sun zo gurin dakin Allah ibadar da suke a gurin dakin Allah ba komai suke yi ba wajen dakin Allah din maimakon a tsarkake shi ayi tasbihi a ambaci Allah a girmama Allah a kadaita Allah a su salatuhum indal baiti ibadatu salatu anan ana rufin ibadatuhum wa ma kana salatuhum indal baiti ibadatuhum ibadansu bai kasance ba a wurin dakin Allah illa muka'an sai kawai feduwa muka Al-Hafiz Ibn Kathir yace wato ana rufin feduwa an samo shi daga sunan tsuntsun da ake cewa al-muka saboda feduwa da yake as-safir as-safir shine feduwa to in sun zo gindin dakin Ka'aba kawai sai mutum ya sa hannunsa a cikin bakinsa sai fito irin yadda wayan suke koyi da shi yanzu wani in zai kira abokanansa ma wai haka yake to gaskiya wannan kuskure ne ya kamata a gyara kar a rinka yin irin wannan, kar ka rinka yin fito don wai mutane su gane kai ne a gurin ko ƴan uwanka, ka kira su ta hanyar fito, wannan kuskure ne. Da yawa matasa suna iya yin wannan, watakila ba san haka bane. To lalle a gane cewa ba a yin fito wajen kiran bayin Allah. Don haka in zaka kira ƴan uwanka bayin Allah ko abokananka ko wani abun nan, kar ka tsaya a fili kai fito, shi ma wancan yayi fito, shikenan an gane ƴan wannan group din sun fito, a kar ku yi haka. To wannan al'ada ce ta mushrikai a gindin dakin Allah. Don haka abunan ibadar da suke yi a gurin dakin Allah ba komai bane, kawai sai dai su rinka yi fito, sai su sa hannayen su, kamar da Al-Hafiz Ibn Kathir yake bayyana, sai suna sa hannayen su a cikin bakunan su sai su fito. Don haka har aka ambace su da suna al-muka, wato Allah ya amfani da kalmar muka kamar yadda ake kiran sunan tsuntsu al-muka, wanda shi kukan wannan tsuntsun a jeji as-safir ne, at-tasfir yake yi, yaji kukan sa in yana fito hakan nan, wannan tsuntsu haka su mai suna al-muka din nan. To shine sai Allah ya ce wa ma kana salatu ma inda albayti illa muka'an, sai kira su kawai da sunan tsuntsun, alhali aikin tsuntsun ne abinda suke yi din. To Allah subhanahu wataala yace ba irin wannan ake so ba. Ya mutane za su shiga guri su ce ibada suke yi, amma ana ta kalangu, ana ganga, ana fito, ana kadai, ana hura sharewa da sauransu, ai fito, ai rawa, ai tsalle, a ce ibada ake, a ba komai suke yi ba wajen dakin Allah illa muka'an wa tasdiyatan, tasdiyatan kuma at-tasfiq, inji Al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, haka ma Ash-Shawkani rahimahullahu ta'ala ya ambata. Don haka at-tasfiq shine tafi, bai dace ba maza su yi tafi, duk da cewa akwai bayani a baya-baya daga malaman baya-baya, an tambayi ɗaya daga cikin shehunan malamai, duk da cewa ban ji kai tsaye daga shi shehin malamin ko kuma na karanta ba, amma ina kallon wata tasha abunan cikin tashoshin Larabawa, ana gabatar da wata abuna wani abuna taro na duwa ko wani conference hakan nan. To wani malami yayi magana abuna wasu abubuwa suke na lugar larabci da fusahar lugar larabci da kawo wasu bayanai hakan nan. To in an gama sai ayi tafi. To sai aka tambayi wani malami, malami ne masanin addinin musulunci kuma sannan masanin luga sosai, sai yace an tambayi, sai ambaci ina tsammani Sheikh Bin Baz ko Sheikh Uthaymeen, ɗayan biyu ya tambaya, ya ambata shi malamin naji shi wanda ya ce an tambayi wancan shehunan, ɗaya daga cikin shehunai din, amma na fi tunanin cewa Sheikh Bin Baz ya ce an tambaye shi game da irin wannan tafi din da ake a gurin taro, in wani ya yi bayani hakan nan, in ya yi bayani mai gamsarwa ko kuma bayani wanda ya burge mutane su yi tafi. Shi wannan malamin da nake kallo a wancan lokacin ya ce kamar Sheikh din ya ce za a iya yi. To wallahi alam ni ban tabbatar ba gaskiya, don har na so na tambayi wasu malamai a wani lokaci can akan wannan magana din, shin in ana gurin taro hakan nan akai wani bayani mutane musulmai maza suna zaune a gurin za su iya tafi, maza ba mata ba? Domin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce at-tasfiq lin-nisa, mata za su iya tafi, duk da wannan ma malamai sun bayyana cewa a sallah ne, a sallah illi imami yayi rafkanuwa, maza suna cewa subhanallah sai liman ya gane cewa yayi rafkanuwa, gurin da zai zauna ne ya tashi ko gurin da zai tashi ne sai ya zauna, sai maza da suke bayan sai su ce subhanallah sai ya gane sai ya dawo. To in mata ne a bayan sa ba, su tafi za su yi, don wai kare fitowar muryan su, da at-tasfiq lin-nisa, don haka za su yi tafi. To wannan yake nuna shin maza za su yi wannan, gaskiya bani da tabbas akan cewa shi Sheikh din yayi wannan fatawa, amma dai wanda ya faɗi wannan taro na abunan malaman luga, yawanci malaman luga abunan lugar larabci wani sai sukan dan yi sake akan wasu abubuwa da yawa, inda mutum luga kawai, languages kawai ya karanta, yawanci zaka samu yana da sauki akan abunan harkoki da yawa da sabanin wanda suka karanta addinin musulunci karantawa. To amma tunda da ya tashi bai sai kwatin cewa Sheikh Bin Baz ko Sheikh Uthaymeen da ya faɗa, wallahu alam akwai dai waɗanda insha Allah ta'ala in Allah ya sa muka tuna wani lokaci in mun tambaye su mun san za su bi diddige sukan bi fatawa, don ko kwanan nan suka turo wani abunan fatawa cewa ana jingina wannan maganar ga Sheikh Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, suka ce wannan ba gaskiya bane, bai taba faɗa ba, an bi diddigen dukkan maganganun sa da yayi a wajen darasi da wanda ake rubuta, domin duk yawanci fatawoyin sun nan da kuke gani ba wai su rubutawa suka yi ko kuma imla suka yi ba, a kamar yadda ake zaune a nan ne kawai akwai dalibai zakakure wanda insa, domin su daliban su ma dama manyan malamai ne, daliban su sune suke karantarwa a jami'oyi, doctorate, professorship da sauransu, sune daliban su yawanci, to she za zaka ga duk abin da suka fada da tari ne da murya ne da magana ne duk an rubuta ya zama littafi sai a ce fatawan sheikh wani fatawan sheikh wani sai ga mujalladai da yawa to darussan da suke yi ne ake rubutawa wata rayin ba su nan a rayi ga su nan kamar yanzu haka ba su nan a rayi don haka ilimin da suka bari a baya wanda aka rubuta to shine kawai za a yi amfani da shi sai kuma abubuwan da suka fada aka dobin dinsa ko a cassette ko a masu abubuwa plates da makamantansu shine yanzu kamar misali akwai wata tambaya da muka wulga da ita muna cikin abuna shekaran jiya aka kawo wani plate na Sheikh Uthaymeen rahimahullahu ta'ala karin bayanin wannan tambayan an tambaya ne akan wasu harka na kasuwanci farkon abun da ya fara magana a kansa tare da cewa ba akan wannan mawdu'in zai magana ba amma farkon abun da ya fara magana a kansa shine karin bayanin da muke neman sai mun bude littafai wata kila mu samu sai ga kai muna cikin mota ana cewa wata tafsirin nan kawai sai yaji abun yayi karin bayani saboda kaga shikenan kawai ya riga ya abuna kaga ilimi mai yawa ba sai ka je ka bude ka abun nan ba cikin sauki ya kawo maka kuma ya kawo hadisin da shi ya kamata mu kawo hujja a wajen ansa wannan tambaya din ya kuma yi masa bayani sharhin da ba mu taba karanta wannan abun ba amma ga bayanin da ya yi fali lillahi alhamdu ya zo cikin sauki sai dai kuma plate din sai ya yi crack ya ke karisar mana wasu bayanai da muke son mu ji na abuna ne wallahi ta'ala matsalan plate kenan gaskiya kasar ya fi shi fa'ida yawa kasar sai ya dau shekaru bai matsala ba amma plate in kuka ce kun aje ilimi a cikin plate to ku sani cewa kun aje rabin ilimi ne koma wani abu kadan yawa saboda haka kasar shine yafi amfani wallahi ta'ala alam don haka annabi sallallahu alaihi wasallam subhanahu wata'ala ya ce ma kana salatu indal baiti illa mukaan wa tasdiyatan tasdiyatan shine tafi abinda muke fadi wajin cewa shin tafi ya halatta in ana bayani a gurin taro gaskiya ni ban san wani nassi da yake nuna cewa ya halatta ba amma iya abinda na faɗa shine abinda naji wani malami ya ce ya ji Sheikh bin Baz ya faɗa amma gaskiya ban tabbatar ba wallahi ta'ala alam amma jin cewa ya faɗa din ba da ma in ce ni ban san wani ba dole na in faɗa muku a yanzu amma dai har yanzu ban gamsu cewa hakan ne ban tabbatar ba kenan daga asali wani zai iya ji ya tsaya a iya haka amma kamar ni a haƙina dole na sai na tabbatar amma ko a gurin ku watakila za ku iya gamsuwa kawai shikenan su sai a tafi kun sa ku yan ari kurisa mun dada risawa ko ba haka ba yau wasu kawai su suna dogaro da in sun ji kawai abin da muka faɗa suna ga kawai insha Allah ta'ala shikenan wani magani yake kamar inda man tare ne wallahi da gaske ne kawai shikenan sai abun nan to shikenan mun faɗa muku iya abin da zamu faɗa iya nan zamu tsaya amma akwai abin da sai mun tabbatar kafin mu ce muku eh haka ne saboda nauyin da za a dauka a gaban Allah Allah ya kiyaye don haka fa illa mukaan wa tasdiyatan tasdiyatan shine at-tasfiq kamar yadda malamai suka ce shine tafi at-tasfiq lin-nisa shine nassin hadisi yake tabbatarwa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda aka sani bangaren tafi kawai shine bangaren mata su suka fi cancantar su yi tafi in abun ya burge su kawai mai ma'ana maimakon su daga muryan su al-aslu bai dace ba a ji mata suna shewa har a rinka jin muryan su daga kawai in abu ya burge su in ka ji mata suna ta tafi to kar ka dawo in ka ji kuma maza ana tafi baka hango gurin taron ba sai ka ji tafi ne kawai yake tashi to ka dauka kawai gurin mata ne amma in ka leka kaga namiji kai abun ya bada mamaki to amma kaga ga yawanci taro sai kaga manya-manyan mutane wasu manya-manyan masu mukamai ma wasu kaza kaza gagare an sha ga sauransu ana yin wani abu sai ka ji kawai rab 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 ana tafi kai Allah ya kiyaye to nassin alqurani shine ma kana salatu indal baiti illa mukaan wa tasdiyatan don haka bai kamata a rinka yin tafi ba gaskiya ni duk bayanin da aka yi gaskiya bana iya yin tafi don aina gama ko da ma ba nasi tafi kam da Allah ya fi kama da maza mata mana yau to balle ma ga nasi ka rinka doka hannunka haka kawai kana zaune me wanka ce Allahu akbar ko ka ce alhamdulillah kaga wannan ya fi sauki yau to amma ka ce ka rinka tafi kana dariya kana tafi me ba ka dadi haka ga aiki a gabanka saboda haka ma kana salatu min dal baiti illa mukaan wa tasdiyatan doka ba abuna ba komai ne ibadan su ba a gurin Allah abuna a gurin dakin Allah sai feduwa da tafi doka ya ku bayin Allah kun ji cewa feduwa bai dace ba yawa Allah subhanahu wataala ya aibata mushrikai saboda al'adan su a gurin dakin Allah shine feduwa doka kar a rinka yin wannan al'ada ce ta mushrikai a daina yi wanda bai sani ba in ya sani daga yanzu ya daina ya tuba zuwa ga Allah Allah zai yafe masa insha Allah ta'ala sanan tasdiyatan tafi a daina yin tafi in mutane sun yi bayani ko wani ya yi bayani a yi tafi rab 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 a at-tasfiq lin-nisa sai dai in mata ne zalla mata zalla in sun yi tafi ba su yi laifi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su dama musamman a cikin sallah in liman yayi rafkanwa wannan ya ba su dama kuma koda ba a cikin sallah ba in sun yi tafi suna makalewa da wannan hadisi don haka yayi wallahi ta'ala alam don haka Allah subhanahu wataala yace fadhuqul azaba kudan dani azaba bima kuntum takfuruna da irin kafirce wanda kuka kasance kuna yi don haka za a azabtar da su saboda sun kafirce wa alqur'ani sun kafirce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kiyaye na'am
إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون
الله سبحانه وتعالى إن الذين كفروا yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah lalle su kafirai kullun suna ciyar da dukiyar su ne kawai don su toshe mutane daga tabarkin Allah in ka kafirai suna ciyar da dukiya don kar a rike bautar Allah a kadaita Allah da bauta ne wannan aya malamai suka ce lokacin da aka dawo daga yakin Badar akwai ƴaƴan manya-manyan kafirai kamar irin su Ikrima ibn Abi Jahl kamar irin su dan Umayyah ibn Khalaf da makamantansu suka taru suka ce kai a zo a tara dukiya a shirya a koma a rusa annabi sallallahu alaihi wasallam ayi gangami na taron dukiya duk inda ake jin cewa za a taro dukiya a taro ta ayi dukkan shirin da za a yi sai an murkushe annabi sallallahu alaihi wasallam haka wannan dukiya ta su duka manufar tara ta shine rusa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da cewa Al-Hafiz Ibn Kathir yace eh lalle su ne suka yi wannan bayani amma ayan amun ne ila yawmil qiyamati kullun kafirai shirin su da tara dukiyar su da su da munafikai da makiya addinin Allah za su iya tara dukiya don kawai rusa tafarkin addinin Allah da toshe mutane zuwa ga gane gaskiya da kuma gane tauhidi da kadaita Allah subhanahu wataala wannan aiki ne da munafikan musulmai ake iya hada kai da su kafirai su yi amfani da su su yi amfani da wannan daman shi za ka ga wani sa'i wasu munafikan musulmai sun saida mutuncin talakawansu sun saida mutuncin garuruwansu sun saida mutuncin iyayensu saboda wani mukami da aka yi musu tayi ko kuma wata dukiya da aka musu tayi in za a kona garuruwansu a kona gauyukansu a kona iyayensu a kashe iyayensu a zubar da jinin kannansu a zubar da jinin danginsu a zubar da jinin talakawan da ba su yi wasu ba in dai za a ba su mukami su makale a Abuja sun yarda da wannan saboda haka zaka ga irin wannan ya faruwa dewa a rugurguza garuruwa a kona kauyuka a kona garuruwa a kashe na kashewa wai a ce mutun ya zo da jirgi a ɗebi iyalansa a tashi duk sauran talakawa a kashe su sun yarda da wannan suna amfani da miyagun munafikan musulmai wanda suke ansa sunan musulunci amma sun yarda da mukamin duniya akan jinin yan uwansu sun yarda da mukamin duniya akan mutuncin yan uwansu sun yarda da mukamin duniya da abin da aka musu tayi na abin duniya da za a raba akan addinin musulunci suna fadin musulunci ne kawai da baki to wannan al'ada ce ta munafikan musulmai da al'ada ce ta kafirai suna iya yin komai a ruguza ku a ruguza addinin ku a ruguza duk wanda ake jin za a ruguza saboda me saboda addinin musulunci ba shine damuwa ba shine barazana ga wanda yake ba musulmi ba abun nan eh kuma barazana ga wanda yake munafikin musulmi wanda yake ba musulmin kirki ba don haka za a iya yadda ayi maka tayin mukami mutum a masa tayin mukami ya yadda akan wannan mukamin ayi duk abin da za a yi da talakawansa ga mutum yayi ya sai da jahansa wani ya sai da local government din sa wani ya sai da ward din sa wani ya sai da kauyen su saboda kawai an ce za a bashi wani mukami wanda wannan yaudara ce ta ƙarya bayan an gama kona na konawa an kashe na kashewa kai da kake tunanin an baka mukamin kai ma sai an kashe ka ba wanda zai rayu ko ba kashe ka ba mutuwa za ta zo ta same ka kuma ko ina kake sai ka mutu iyakar ta kenan kawai mutuwa za a yi kuma za a taru za a yi hisabi a gaban Allah haka bai kamata wa musulmai su rinka saida jinanan yan uwansu da kawai mukamai da ake musu tayi su rinka saida addinin musulunci da kawai wani dan kudi da ake rabawa a raba wa mutum kudi ko wasu miliyoyin kudi ko wasu yan abubuwa duk wani kudi da zai zo gurinka ka gane daga ina ya fito ko meye dalilin zuwansa in dalilin zuwansa babu alkhairi watsar da shi ka hakura da shi kafin ya zo ma kana rayuwa kuma bayan ya zo ma rayuka ba ta canja ba kullun ka auna ma'auninka shine kafin wani abu ya zo kana nan fa a raye da ya zo zai fitar da kai daga duk matsalolin duniya ka auna wannan in ba zai fitar da kai daga matsalolin duniya ba to me fa'idan karbansa in dai ba wani abu ne na gaskiya ba ko kuma ba wani abu ne wanda kakan ka gamsu akan sa ba kai ko kana kokonto ne ko da kudin na gaskiya ne amma kana kokonto akan sa hakura da shi shi yafi sauki don me ka tsira da mutuncin addininka ka tsira da mutuncinka ko da a duniya kana cikin talauci a lahira ka samu tsira a gaban Allah shi yafi sauki a gurinka da haka ya ku al'umma musulmai kar mutun ya watsar da mutuncin addinin sa ko mutuncin sa ko talakawan sa ko ƴan uwan sa ko jinin su ko dukiyar su duk a kona saboda shi kadai kawai ya tsira kar ka yadda da wannan Usman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu akan jinin sa shi kadai Ali ibn Abi Talib yazo har gida ya same shi cika bani dama zan iya yakan su ina da karfi ina da dabaran yaki ina da wanda za su iya Usman ibn Affan ya ce a akan jinina ni kadai a kashe mutane da yawa me zamu cewa Allah in an kashe wani wanda bai ji ba bai sha ba Al-Hasan yazo gidansa yazo yace ya khalifata Rasulullah ina da karfi ina da wanda za su taya ni ka ba mu dama Ammar ibn Yasir shi ma yazo yace ka ba mu dama dukkan su sun zo gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam gidan Usman ibn Affan radiyallahu ta'ala yace a kai suna zuwa masu kwana a gidan su Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib su Ammar ibn Yasir sai zo su kwana a gidan Usman ibn Affan ran da za ka kashe shi yace kai ni yau bana son kowa ya kwana a gidana ko fita ku koma kowa ya je kwana a gidansa bayan an tafi da kofar gidansa yana rufewa a ranan ya batta bude ya dawo al-Qur'ani yana karantawa bayan yayi na filfili da daddare aka tsallako katanga suka shigo ta kofa aka sari kansa aka yanka shi jinin da yake karatu ya bude al-Qur'ani yana karantawa mushafin da shi yasa aka taro shi wasu malaman tarihi suke cewa jinin sa ya kwaranya har yazo gurin da Allah ya ce fa sa yakfikahumullah Allah zai isar maka akan su sodaka kar mutun yi akan jinin ka kai kadai jin dadin ka kai kadai rayuwar ka kai kadai kai duk sauran mutane a kashe su kai ka tsira a wannan ba mutumin kirki bane akan mukami a kona garuruwan mutane akan mukami a kashe jinanan mutane a zubar da jinanan mutane akan mukami mukami ka kai kadai kai amfani da wata dama ai ta kona mutane ai ta kashe mutane ai ta abun da aka ga dama wannan bai kamata ba don haka kowa ya ji tsoron Allah ko ya kai zaka mutu za a tsaya gaban Allah kuma za a yi hisabi don haka Allah subhanahu wataala yake cewa innal ladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah ila yawmil qiyamati al-hafiz ibnu kathir rahimahullahu ta'ala yace wannan ayan ta game ila yawmil qiyamati haka dabi'a su take idan lokaci yaje lokaci ana iya amfani da munafikan musulmai a ba su kudi a ba su matsayi a musu tayi wani sai ma tayin abun ake bai tabbata ba tukunna jira ake sai zai kaga wayan su iya karfin su har sun lame suna jiran kawai ko wani irin murda zabe ko wani irin murda yanayi sai an yi don me don wani abu ya tabbata ba wani abun da shine gaskiya ba saboda mai an musu wani tayi a boye su kawai duk abun da kaga suna yi kwana ba bacci iri ba bacci kaza kaza din nan duk ya taru ne cikin wani abu da zai zo an musu tayi shi suke so ya tabbata alhali tabbatan abu a gurin Allah yake doka ya ku al'umma musulmai kar ku yadda da wannan innal ladhina yunfiqu innal ladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah kullun ku san wannan fa sayunfiqunaha Allah ya ce za su yi ta ciyarwan thumma takunu alaihim hasratan sanai zama asara akan su su ciyar din su duk abin da za su yi zai zama asara akan su thumma yughlabun kuma wallahi za a rinjaye su Allah subhanahu wataala ya bayyana wannan abba da dun miliyoyin da za a bayar a raba a tura dun mai karba ya karba dun miliyoyin mai bayarwan ya bayar duk shirye shiryen a shirya a kwana ba baccin ai duk abin da za a yi a shigo da duk abin da za a shigo da shi fa sayunfiqunaha su ciyar za su ciyar din thumma takunu alaihim hasaratan sai zama asara suka yi da gina makaranti suka yi suka gina masallatai suka gina imma coci coci ne suka gina aje ai ibadan masu ibadan coci su je su da gina coci coci suka yi wadanda ba musulmai su je su gina coci coci musulmai su gina masallaci da haka suka yi da dukiyoyin su da yafi musu alkhairi amma sai suka yi duk abin da za su yi na shirye makirci da rabawa wanda za a rabawa da duk abin da za a yi thumma takunu alaihim hasratan ya zama asara akan su thumma yughlabun kuma alinjaye su kuma alinjaye insha Allah ta'ala haka Allah subhanahu wataala ke bayyanawa Allah ce wallazina kafaru ila jahannama yuhsharun sanan wadanda suka kafirta ila jahannama yuhsharun zuwa ga jahannama za a taro su don haka Allah ya kare mu da shiga wutar jahannama Allah subhanahu wataala yana fadin ayoyi duk ayoyin alqur'ani yawancin su in zaka auna su da rayuwarka a yau sai kaga cewa eh lallai daidai suke da rayuwarka kisa alqur'ani kullun kawai sabo ne alqur'ani kullun daidai yake alqur'ani babu ƙari babu rage a cikin sa ta yadda zaka gane cewa alqur'ani lalle maganan Allah ne da kowane zamani da kowane irin mutane yau da zaka je kasar America ka je ka karanta musu alqur'ani wannan ayoyin da muka fassara a yanzu muka auna su muka ga cewa eh lalle kaman da mu suke to je ka kasar America karanta musu ka fassara musu ka auna da rayuwar su a can zaka ga cewa wannan ayoyin daidai da su suke ka koma kasar Saudiya ka karanta ka fassara wannan ayoyin zaka cewa daidai da su suke ka koma kasashen Asia ka karanta ka fassara kowane irin bangaren duniya ka je alqur'ani daidai yake da gure saboda babu yadda za a yi ka ce alqur'ani a wane da ni yake a wa me kawai iya fassara ayoyin Allah ne in fassara ba ta yi daidai ba ko ba abude take a zo a fassara abude take a turo sai mu sake ko yanzu ka turo gyara wallahi gobe insha Allah ta'ala muna rai inda gyaran yazo gurin mu zamu sake zamu ce abinda muka faɗa jiya kuskure ne saboda ga dalili yazo cewa bayanin da muka yi ba haka bane ga bayani daidai ko aina kake ka kawo wannan insha Allah ta'ala sai a gyara abinda ko muke faɗa yawanci kamar da muka ga mu karanta litawai muke yi na tafsiri sannan sai mu zo muna bayyana abinda suka faɗa duk wannan fassara da kuke gani abinda suka faɗa ne yawanci mun fi abunan rataya zuwa ga tafsirin Ibn Kathir Al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala wannan tun asali malaman mu abinda suka ce shine kawai in ka rike tafsirin Ibn Kathir duk abinda kake nema in aka zo ayatul ahkam bayanin ahkam dalla dalla da ya dace tafsirin Ibn Kathir ya ishe ka in duka kake nema zaka zuro ba anan tafsirin Ibn Kathir ya ishe ka daidai gurgurun yanda ake so mutane su gane bayani kuma tafsiri na salafiyya at-tafsir bil ma'thur in ka nema at-tafsir bil ma'thur shine tafsirin Ibn Kathir tafsirin Ibn Jarir at-Tabari ne tafsirin Ibn Kathir hatta masu manhajul mufassirin da su suke buga misali in ana magana at-tafsir bil ma'thur shine at-tafsir bil riwaya to ko abin da muke bukata shine at-tafsir bil riwaya shine tafsir ma uthira annabi anin nabi sallallahu alaihi wasallam aw sahabati aw salafil umma shine tafsiri to in ka rike tafsirin Ibn Kathir kana karanta shi kenan kuma cikin saukin ganewa zaka iya rikewa mafi yawa in ka rike in Allah ya taimake ka kana iya rikewa to shikenan kawai wani sai zaka samu wani abu muna iya fadan sa shekara 13 da suka wuce muka karanta amma sai zo da ikon Allah tafsiri yawanci tafsirin Ibn Kathir haka yake gaskiya saboda haka Allah ya taimake mu Allah ya ba mu dacewa abun duk da muke fadi daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon aiki da shi idan mun yi kuskure Allah ya yafe mana wallahi ta'ala a'ala
Bye.
bayin Allah da suka turo suke ta bukatun yan uwan su bayin Allah su taya su da addu'o'i musamman yawanci masu rashin lafiya daban-daban da aka yi ta ambatawa muna fatan Allah subhanahu wataala ya azurta su da lafiya duk wanda yake da matsala ta rashin lafiya ko wani matsalolin jinnu ko matsalolin rashin lafiya nau'o'i daban-daban Allah subhanahu wataala ya Allah muna roƙonka ka azurta mu da lafiya wanda ba su da lafiya Allah ka ba su lafiya أذيب البصر رب الناس واشفي أنت شافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء الله يغادر السقم الله يباسي لافيا ودن دا سكي بين باشي سكي بكاتن أتياسو الدعاء الله سبحانه وتعالى يسا ودن دا سكي بين سبياسو كاينسو الله سبحانه وتعالى يسا سبياسو وان دا باسو دا حالي الله يهولي موسي سبياسو سكي دا سكي كانسو وان دا سكي مباشي أكي بين سكي بكاتن أتياسو الدعاء منا فاتن الله يباسو إيكم بيان باشي دي كي كانسو الله سبحانه وتعالى يأذر تاسو دا بيان باشي دي كي كانسو duka mu gaba daya kowa da irin bukatar da yake da ita wasu aure suke bukata Allah subhanahu wataala ya azurta su da aure da albarka a cikin auren wasu kuma yanayin zamantakewan su na aure suke bukatan a taya su da addu'a suna ganin tangarda Allah subhanahu wataala ya kawo musu sauki da kuma fahimtar juna da zama cikin walwala da kwanciyar hankali wanda duk yake da wata damuwa a rayuwarsa ko a lafiyarsa Allah subhanahu wataala ya fidda shi daga wannan damuwa dukan mu gaba daya kowa da irin bukatar da yake da ita Allah subhanahu wataala ya fi mu sanin bukatunmu Allah subhanahu wataala ya biya mana bukatunmu na alkhairi wanda suka turo alqur'ani Allah subhanahu wataala ya saka musu da alkhairi Allah subhanahu wataala ya biya mana bukatunmu baki daya na duniya da lahira Allah ya gafarta mana kurakuranmu ya Allah muna roƙonka Allah ka samu na daga cikin wanda ka yanta su a irin wa'innan kwanaki masu albarka musamman wannan juma'a ce ta ƙarshe a watan Ramadan Allah subhanahu wataala dama yana raba falala masu yawa a mafifiyar ciyar rana ita ce ranar juma'a muna roƙon Allah subhanahu wata'ala bi asma'ihil husna wa sifatihil ula, Allah subhanahu wata'ala ya sa wannan abubuwa da muke karɓaɓɓe ne a gurin Allah, Allah sa azumin mu karɓaɓɓe ne a gurin Allah, Allah sa karatun da muke karɓaɓɓe ne Allah ya yarda da shi, Allah sa dukkan abubuwa da ake na ibada da sadaƙoƙi da mutane suke yi da kyaututtuka da mutane suke yi a wannan wata mai albarka, Allah sa karɓaɓɓu ne a gurin Allah subhanahu wata'ala. Allah kuma ya kai rayuwarmu Ramadana masu yawa shekaru masu zuwa, waɗanda suka rasu irin su Malam Suleiman da aka ambata, Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta musu, da yawa sun rasu kafin wannan shekara ta dawo, Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana, ya gafarta musu. Iyayenmu Allah ya gafarta mana, ya sa mu daga cikin ƴantattu mu da iyayenmu a wannan rana mai albarka. Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe mana, ya yafe musu. Iyayenmu da suke kwanciya cikin kaburbura, Allah ya fassaha musu cikin kaburburansu, Allah ya haskaka musu kaburburansu, Allah sa suna cikin ni'ima a kaburburan su. Iyaye waɗanda suke raye, Allah subhanahu wataala ya ƙara mana, ya ƙara musu ƙarfin gwiwa, ya tabbatar da mu da su akan imani da riko da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam. In mutuwar mu ko mutuwar su tazo, Allah ya daura yawo mu cikin imani. Zuriyar mu da iyalan mu, Allah subhanahu wataala ya shiryar da mu, ya tabbatar da digadigan mu bisa gaskiya da riko da gaskiya da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam. Allah ya kare mu, ya kare zuriyar mu daga dukkan fitintunun ƙarshen zamani. Duk abin da zai zama matsala a rayuwar mu ko rayuwar su, Allah ya mana kariya daga shi. Abin da zai zama alkhairi da cin nasara duniya da lahira a rayuwar mu da rayuwar su, Allah ya tabbatar mana da shi. Allah ya mana kariya, Allah ya sa zuriyarmu da iyalan mu su zama qurratu aini lana fid dunya wal akhirah. Allah ka sa duk abin da zai zama fitina ko tashin hankali a rayuwar mu, Allah kai mana maganin sa. Gidajen mu Allah ka saukar mana da albarka a gidajen mu, Allah ka saukar mana da nitsuwa a cikin gidajen mu, Allah ka saukar mana da nitsuwa a rayuwar mu, Allah ka kare gidajen mu daga duk wata fitina ko sharri ko abin da ba daidai ba, Allah ka saukar mana da arziki na halal a gidajen mu da rayuwar mu, ka azurta mu da qana'a innaka ala kulli shay'in qadir. Duk wanda yake cikin rashi ko talauci mai tsanani ko wani hali na rashin abun hannu, Allah ka azurta shi. Masu fama da rashin jari, yan kasuwan mu, Allah kai musu albarka, ka saukar musu da jari mai albarka. Ma'aikata Allah ka sanya albarka a cikin aikin su, ka saukar mana da albarka cikin abun da muke samu na rayuwa ya Allah. Matasa wanda ba su da aiki, Allah ka azurta su da aiki ta inda ba sa tsammani. Waɗanda suka gama karatu suna bukatan aiki, Allah ka azurta su da aiki. Waɗanda suke karatu suna fuskantar jarrabawa, ya Allah ka ba su nasara cikin jarrabawoyin su, ka sa su ci jarrabawa. Wanda suka samu matsaloli a jarrabawan baya, Allah ka hana su samun matsala a wannan jarrabawa din, Allah ka azurta su da nasara mai albarka, kuma ka sa su ci abin da suke karantawa, Allah kuma ka sanya albarka cikin karatun su. Waɗanda suke karatu a cikin wannan makaranta, Allah ka yi albarka cikin karatun su. Mu da muke aiki a gurin, Allah ka sanya albarka a cikin rayuwar mu da ayyukan da muke yi. Masu karantarwa, Allah ka yi musu albarka da dacewa. Dukkan masu aiki kowane irin nau'in aiki ne a wannan makaranta, Allah ka ba su dacewa. Shugabannin Allah ka datar da su zuwa ga abin da zai zama alkhairi a rayuwar mu da rayuwar su baki daya. Shugabannin mu a jihar Gombe, Allah ka ba su ikon aiwatar da arzikin wannan jiha din cikin abin da zai amfanar da talakawa, cikin abin da zai ba mu nitsuwa wajen riko da addinin musulunci, cikin abin da zai amfanar da al'umma baki daya. Duk abin da za su yi wanda yake daidai, Allah ka ba su iko a kansa. Abin da za su yi ba daidai ba, Allah ka ganar da su, ka sa ka su aikata shi. Allah ka karfafa mu, ka karfafa su akan abin da yake shine alkhairi. Duk abin da ba alkhairi ba, Allah subhanahu wataala ka sa mu gane, Allah ka sa su gane, kar su aiwatar da shi. Shugaban kasa, Allah ka taimake shi, shi ma ka azurta shi da mataimaka waɗanda za su yi aiki na gari ya rabbal alamin. Duk abin da za a yi a matakin kasa wanda zai amfana da talakawan Najeriya, Allah ka taimake su a kansa. Masu nufin karan tsaye ga irin wannan tsari, Allah ka kawar da su, Allah ka sa su ga ana yi, koma kar su ga ana yi din ya Allah. Allah ka sa a yi babu su ya rabbal alamin ya arhamar rahim. In koma su shiryuwa ne, Allah ka shiryar da su. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allah ka yi mana kariya da kariyarka. Me nufin mu da sharri wanda bamu sani ba, ya Allah imsan mana akan sharrin sa, kamar masa sharrin sa akan sa. Me makirci wa addinin musulunci, me masa makircin sa kansa, ya Allah. Innaka ala kulli shay'in qadir, ya Allah ba wanda ya gagare ka. Yadda ka taimaki manzonka ya Allah, ka taimaki annabawanka, ka taimaki sahabban manzonka ya Allah, ya Allah muna neman taimakonka cikin duk abin da ya gagare mu. Ya Allah rayuwar mu tana bukatan agajinka, muna bukatan agajinka ya Allah. Abubuwa da yawa sun fi karfin mu, isan mana akan su ya Allah. Ya Allah muna tawassuli da ayoyin alqur'ani da aka karanta a wannan guri, da ma waɗanda ake karantawa a kowane guri wanda ka yadda da shi, ya Allah muna roƙonka, muna tawassuli da waɗannan ayoyi. Allah ka biya mana bukatunmu na duniya da lahira, ka mana kariya da kariyarka ya rabbal alamin. Maƙiya da mahasada da wanda suke shirya makirci ko gare mu ko ga zuriyar mu ko ga iyalan mu ko ga addinin mu ko ga dukiyoyin mu ya Allah isan mana daga sharrin su mayar musu sharrin su kansu ka rugurguza su ya rabbal alamin ka ba mu nasara akan wanda yafi karfin mu in dai yana nufin sharri da mu ya Allah dora mu akan sa ta inda ba ma tsammani ya rabbal alamin ya arhamar rahimin me nufin wani bawan Allah da sharri ko a ina yake in dai bashi da haƙi ya Allah ruguza masa sharrin sa akan sa innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم عاتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار وعاتق رقاب أجدادنا وجداتنا من النار إنك على كل شيء قدير وأصلح لنا أزواجنا وذرياتنا وعاتق رقابنا ورقابهم من النار واجمعنا وإياهم في جنة الفردوس إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ارزقنا التوكل عليه ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى غيرك طرفة عين ولا أقل من ذلك في أمورنا كلها يا رب العالمين يا أرحم الراحمين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.